أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai, wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan unguwa ta Nasara Idi. Anan wannan unguwa ta Nasara Idi a kofar gidan marigayi alaihi kwara, fatan Allah ya jikansa da rahama a munasaba ta armi. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi da albarka a cikin wannan harmi da za a yi, a yi sabga lafiya, kare lafiya insha Allah. Wa abuji tunatarwar da zan yi mana akan adabul libas, ladabban sanya kaya. Abu ne sananne wannan addini namu na musulunci, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayanin komai. Wani abu da mutum yake bukata bangaren addini ne, bangaren mu'amala ne, bangaren dabi'u ne da halayya, komai addini ya yi bayani. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mu koyi da shi. Allah ya sanya mana shi ya zamanto kyakkyawan abun koyi gare mu, kamar yadda yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sunnarsa ya karantar da mu ladabba na sanya kaya, wanda ake so dukkan wani musulmi ya zamanto yana kiyaye wa'annan ladabba wajen sanya kaya yau da gobe da muke yi. Daga cikin ladabban sanya kaya na farko, addu'a'u inda lubisis sawu, yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana yayin da za mu sanya kaya mu yi addu'a. Ana kaya da muke sanyawa na yau da gobe, kullun dai kaga dan adam zai sanya kaya. To wannan kaya da zaka sa ana so kafin ka sanya su kai addu'a. An samu hadisi daga Mu'adh bin Anas al-Juhani, Allah kara masa yarda, kale yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, yana cewa man akala ta'aman, duk wanda ya ci abinci summa qala, sannan yace alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'am, yace dukan yabo da godiya su tabbata ga Allah wanda ya ciyar da ni wannan abinci, wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa, kuma ya arzuta ni da wannan abinci ba tare da wata dubara ba ko wani karfi daga gare ni. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, to duk wanda ya faɗi wannan addu'a bayan ya gama cin abinci, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. Kadima muga yan uwa falala da take cikin wannan addini na musulunci, abinci ne ka ci ka koshi ka biya buƙatar cikin ka, amma bayan ka ida cin abincin manzo Allah ya ce bayan kai wannan addu'a ka ce alhamdulillah alladhi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa, manzo Allah ce za a gafarta mu abin da ya gabata na zunubanka. Sai muhalli shahidi don mu, sai manzo Allah ya ci gaba da bayani a cikin wannan hadisi cewa wa man labisa sauban, haka nan duk wanda ya sanya kaya, ka sanya wata tufa, wata sutura, baqala, sai mutun yace alhamdulillahi allazi kasani hadha thaw, dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya tufatar da ni wannan kaya, wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa, kuma ya arzuta ni da wannan kaya ba tare da dubara da gare ni ba ko wani karfi. Manzo Allah ce ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. ina yayin da mutun yazo sanya kaya ana so karanta wannan addu'a yace alhamdulillahi allazi kasani hadha sawu wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwa wanda duk ɗan makaranta wannan sanannen addu'a ce a wajen su a cikin littafin yasin muslim tana daga cikin addu'o'i na farko a cikin littafin addu'a sanya kaya kene yana da kyau musulmi wanda yake so ya koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yayi wannan addu'a kuma riba bi zaka samu ga riba kai koyi da manzon Allah wajen sanya kaya kuma ga riba za ka gafarta ma zanubanka a dalilin karanta wannan addu'a ladabi na biyu addu'a inda lubisis saubil jadid ita wannan da muka karanta kaya da za a sa a kode yaushe wanda ba sabbi ba to su ne ake karanta wannan addu'a amma in sabbin kaya ne da za ka fara sanya su to shi kuma ana so kai wannan addu'a mana shine addu'a inda lubisis saubil jadid addu'a da mutum zai karanta lokacin da zai sanya sabbin kaya yayin da kai sabbin kaya to ana so ka karanta wannan addu'a kafin ka sanya shi ma an rawaito daga babban sahabi Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa sirra kale yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya kasance izastajadda sauban ai idza labisa sauban jadida yayin da zai sanya sabbin kaya sammahu bismihi sai ya ambaci wannan kaya da sunansa aimamatan rawani ne au qamisan ko riga ce au ridaan ko mayafi ne sun mai kudu sannan ya ce Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni alahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni alahu wannan tace adda da manzo Allah yake karanta yayin da zai sanya sabbin kaya mutum yana cewa Allahumma lakal hamdu ya Allah dukkan yabo da godiya sun tabbata gare ka anta kasautanihi kai ne ka tafatar da ni wannan kaya as'aluka min khairihi ina roƙanka daga alkhairin wannan kaya wa khairi ma suni alahu da alkhairin da yasa aka kira kaya domin kaya daga cikin manufofin da yasa ake kira su dan su tattace ma jiki dan su kare ka daga zafin rana ko sanyi shi yasa kake ganin ko ne akwai irin kayan sa yanayin zafi akwai irin kayan da ake sawa yanayin sanyi akwai irin kayan da ake sawa kuma dan ka tattace jikinka kariya al'auranka wai kace Allah ina roƙanka alkhairin wannan kaya ma'ana su zama to sun jima ina cin moriyar su kuma da alkhairin da su aka kera su wa uzu bika min sharrihi kuma daga cikin alkhairin kaya su taimaka ma wajen mi bautar Allah subhanahu wataala kuma kaka yi jiji da kai da kuma takama da nuna isa saboda za ka ga in ya sa sabbin kaya suna rudarsa kaga yana jiji da kai da takama da fankama da sauransu to shi yasa kace wa uzu bika min sharrihi Allah ina neman tsanka daga sharrin wannan kaya wa sharri ma suni alahu kuma da sharrin dalilin da yasa ka kera su mana dai kana neman Allah tsare ka daga sharrin wannan kaya kas yayi ko su cire ko a sace masu ko su zama to baka ci moriyar su ba ko kuma su zama to sanadiyya rudarka wajen aikata sabon Allah tunda akwai yanayin kayan da wani in ya sa ma zaka ga sun sa shi yaji aikata sabon Allah ko kuma sun sa mai takama da jiji da kai wannan shine dangane da addu'a da ake karantawa lokacin sanya sabbin kaya kenan mai kokarin iya wannan addu'a duk lokacin da kai sabbin kayan zaka sa sai kai wannan addu'a kaga abin da ka roka alkhairin kayan da alkhairin da yasa aka kiranta su to kuma kana neman tsarin Allah daga sharrin kayan da sharrin da yasa aka sana'anta su ladabi na uku shine at-tayammun ana so yayin da mutum zai sanya kaya to ya fara sanya bangaren dama kafin ya sa na hagu hadisi ya tabbata daga Abi Huraira Allah ya kara masa yarda wanda yana cikin Sunan Tirmidhi Abu Hurairah yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya kasance idza labisa qamisan yayin da zai sanya riga bada abi mayamini yana fara ne da bangaren dama ma'ana in ka zo ka sanya riga sai ka fara sanya hannun dama kafin ka sanya mi hannun hagu haka in wando zaka sa sai ka fara sanya kafar dama kafin mi kafar hagu a wata ruwaya ta Abu Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum yace yayin da zaku sanya kaya yayin da zaku yi arwalla to ku fara da dama shi yasa ai arwalla in muka zo hannun dama kake fara wankewa kafin na hagu haka in ka zo wajen kafa kafa dama kake fara wankewa kafin mi ta hagu to haka wajen sanya kaya a fara sanya hannun dama sunna ce yanzu ka gwanin yazo ko ta wani yanayi ma yana sanke ne yanzu daga yanzu in ka zo sanya kaya ka rike wannan hadisin manzo Allah ce abinda ake so yayin sanya kaya ka fara ga dama ma'ana ka fara sanya hannun dama tukunna hagu to wannan za a baka lada ka diba ka gawa so ne zaka sanya riga so no zaka sanya wando a wuni to duk in ka zo zaka sanya riga ko wando ka fara sanya hannun dama kafin na hagu to wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya ta Aisha take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin Bukhari da Muslim Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yu'jibuhu tayammunu fi tanawuli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana burge shi yana faranta masa rai ba damantawa fi tanawuli wajen sanya takalmi to kaji dan uwa hatta wajen takalmi sunna ce ta manzo Allah ka fara sa kafar dama kafin ta hagu ba ko da kowa ba za ka ba da ko ta kafa ba za ka fara ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji wannan hadisi na Aisha take cewa yana burge shi ya fara damantawa wajen sanya takalmi ma'ana ya fara sanya kafar dama kafin na hagu to mu ma yi mai kokari din zaka sa takalmi ka fara sa kafar dama kafin na hagu to wannan za a rubuta ma lada wata rajuli haka wajen shartar gashin kai in zai sharce kanshi yana fara daga bangaren dama kafin na hagu kagan ka zo ka sharce kanka ai ana so ka fara daga kotan dama ka fara sharce bangaren dama tukunna ka da bangaren hagu shi ma wannan sunna ce wa duhurihi haka wajen tsarki abin da shayin arwala da wanka aga arwala zaka fara wanke hannun dama kafin na hagu haka kafar dama kafin ta hagu haka in ka zo wanka ka fara wanke bangaren sashin jikinka na dama kafin na hagu yadda ce kai wa fi sha'ani kulli da dukkan al'amuran sama manzo Allah yana damanta mana yana fara ne da dama to wannan shi ma na daga cikin ladabi na sanya kaya ka fara daga bangaren dama kafin hagu ladabi na hudu alhirsu ala husnil mazhar ana so mutun ya zamanto yana kiyayewa ya zamanto akan yanayi da shiga wanda take mai kyau kaka zauna cikin datti da kazanta wannan ba musulunci bane ba ana so ka zamanto ka kiyaye ka zamanto cikin yanayi daga shiga wanda take kyakkyawa Jabir bin Abdullahi Allah kara masa yarda ya rawaito hadisi wannan yana cikin Sunan Abi Dawud kale yake cewa atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo mana mana ya huto cikin mu Musa abai fara'a rajulan sha'isan qad tafarraqa sha'ru sai wani mutun gashin shi duka a burkici a hargitsai bai wanke shi ba bai sharce shi ba gashi nan dai da a hargitsa gashin kanshi faqala sai manzala ce amma kana yajidu hadha ma yusakkinu bihi sha'ruhu shin yazo nan ba zai samu abin da zai je gyara gashin shi ba ya wanke shi ya sharce ya samu ya gyara shi wara'a rajulan akhar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ga wani mutum shi ma wani daban wa alaihi siyabun wasikhatun ya ganshi tare da kaya masu datti masu dauda faqala sai manzo Allah ce amma kana hadha yajidu ma an yagsilu bihi saubahu shin yazo wannan ba zai je samu ruwa ba wanda zai wanke kayan shi ba kenan yan uwa kazamta ba addinin musulunci bane ba kaga dan manzo Allah wannan ya ganshi kayan shi yayi dauda yace shin ba zaka je ka samu ruwa ba wanda zaka wanke kayan ka ba to shi yasa kazanta ba addinin musulunci bace ba musulunci ana so a ganka kai tsaf ka wanke jikinka ka wanke kayan ka a ganka cikin tsafta a ganka cikin mi ado hadisin na gaba wanda zai nuna mana muhimmancin yin ado hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda yana cikin sahih Muslim anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sira da mutun Allah ya tabbata gare shi kale yake cewa la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi misqalu dharratin min kibr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba zai shiga aljanna ba wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai daidai da kwayar komayya na girman kai a cikin zuciyarsa kala rajulun sai wani mutum yace inna ar-rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan sai wani mutum daga cikin sahabban manzo Allah da yaji manzo Allah yace duk wanda yake da daidai da kwayar zarra na girman kai a zuciyar shi ba zai shiga aljanna ba sai ya tambaya yace ya ma'aikin Allah inna ar-rajula lalle mutum yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan yana so kayan shi su zamanto masu kyau wa na'luhu hasana haka yana son takalmin shi zamanto mai kyau kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha jamilun lalle Allah mai kyau ne yuhibbul jamal kuma yana son kyau da ado shi wannan mutumin yayi tsammani abinda ake nihi da girman kai shine kai ado da kwalliya shi yasa ya tambaya eh manzo Allah ya ce a wannan ai ado ne da kwalliya kuma Allah da mai kyau ne kuma yana son yin kyau da ado eh manzo Allah ya ce mai alkibr abinda ake ni da girman kai badrul haqqi shine inkarul haqqi kin gaskiya a hadi ma gaskiya ka kibi saboda mi wanda ya hadi ma gaskiya kana ganin bai isa bai hadi ma ba tayu kana ganin ko dan ka girme shi ko ka fi shi shekaru ko ka fi shi wani matsayi ko wani abu to shine kin gaskiya a hadi ma gaskiya kuma ka san gaskiya ne amma sai ka kibi wa gamdun nasi ay ihtiqarun nas wulakanta mutane ka zama to kana wulakanta mutane to duk wanda kage yana wulakanta mutane to wanda mai girman kai ne to wanda za hudi mai gaskiya ya fahince ta amma ya kibi to shi ma wannan mai girman kai ne to kuma irin wannan girman kan ne manzo Allah yake nufin cewa in kana da shi daidai da kwayar zarra a zuciyarka ba za ka shiga aljanna ba to he manzo Allah ya nuna ma wannan sahabin cewa wai ba ka sanya kaya masu kyau ba riga mai kyau ko takalmi mai kyau bane girman kai ba girman kai shine kin gaskiya da kuma wulakanta mutane daga kenan wannan yana nuna mana cewa addinin musulunci addini ne na kyau da tsafta da ado kadiba hatta a Qur'ani Allah yake cewa manzo Allah wasiya baka fatayyib kenan game da tufa ka tsarkake dan haka yin kazanta da dauda wannan ya ci karo da koyar alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka nan yana daga cikin ladufa na sanya kaya adamu italati sawbi asfala min alka'abaini lirijal ba aso mutum tufarsa wandansa ko rigarsa ko babban rigarsa ko rawaninsa duk wani abu da ake sanyawa ya zama to ya wuce idan sahu wannan hadisi yana cikin Bukhari daga Abi Huraira Allah ya kara masa yarda annin nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi sira da abinci Allah sabata a gare shi yana cewa ma asfala min alka'abaini min alizar fa finnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da abin da yayi kasa da idan sahu na al-izar fa binnar abin da yake ni da al-izar asali wanda shi a Hausa ana cewa gurjan liku a cikin gaudu in ka diba kamus na yaren larabci misali mu'jamul wasid ko mu'jamul lugatul arabiyya al-mu'asira abin da yake ni da al-izar suka ce shine saubun yuhitu kenan kaya ne wanda yake yuhitu bi asfalil badan ma'ana kaya ne wanda ake sanya shi wanda yake rihe kasan nisful asfal min al badan ma'ana rabin jiki na kasa jiki ya kasa gida biyu akwai kaya da ake sa yake rihe bangaren saman jiki kamar riga akwai wanda yake rihe kuma kasa ma'ana in aka ce al izar wando ya shiga ga wanda suke sanya wando kamar munan yankin mu akwai wanda suke sanya zani irin yankin kasashen Pakistan da sauransu to duk abin da mutum zai sanya kaga anan an kawo al-izar cewa sitirar da mutum yake sanyawa ta kasa ma'ana ko wando ko zani to manzo Allah ce kaga kuskure ya wuce idan sahu in ya wuce idan sahu to wannan yace manzo Allah yana wuta to a wata ruwaya kuma ya manzo Allah nuna mana ma asau ma'ana bai takaita ba da wando ko riga ce ko babban riga ce ko malum malum ko alkyabba duk wani kaya dai da zaka sa a jiki ba a so ya wuce idan sahu wannan hadisi na cikin Bukhari a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzo Allah tsira da mutunci Allah sabata gare shi yana cewa izratul mu'mini ila ansafis saqain yace wannan mu'mini ya zamanto zuwa rabin kaburi ka san mutane saboda jahilci in kaga abu baka sani ba sai ka tambaya mu yanzu za ka ga mutum in aka gan shi ya sa wando rabin kaburi sai ka ga ana cewa mai zafin addini ne ko aka ga wanda shi ya dangane to kaji hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace izratul mu'mini ila ansafis saqai mai asaq kaburi ansaf bi ma'ana nisf wanda mu'mini manzo Allah ya ce rabin kaburi da kan kaga wani ya sa wando rabin kaburi sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce la junaha alaihi bima bainahu wa bainal ka'abaini zalace ko babu laifi daga rabin kwabri zuwa idan sahu kenan yanzu zaman to wandanka daga rabin kwabri har zuwa idan sahu wannan babu laifi ma kana asfala min zalika fa huwa fi nnari manzalace abin da ya kasa kuma da idan sahu to yana cikin wuta manzalace la yanzuru Allahu ila man jarra izarahu bataran kuma duk wanda ya ja tufashi a kas yake taka wannan shi saboda girman kai to manzalace Allah ko duban rahama ba zai masa ba wannan hadisi na cikin sunan Abi Dawud hadisi mai lamba 4903 Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' hadisi mai lamba 921 a wata ruwaya ta Anas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-izaru ila nisbis saq wando ya zaman to zuwa rabin kaburi wa ila al-ka'abaini ko zuwa idan sahu guda biyu la khaira fi asfala min zalika manzo Allah ce babu alkhairi idan ya zaman to kasa da haka wannan hadisi na cikin Musnad Imam Ahmad bin hanbal hadisi mai lamba 11974 wannan hukunci ya ke banci maza ne su maza ba a so su take sitarsu ba a so su take wandonsu ya zamanto kada ya wuce mi idan sahu amma su mata su kuma abinda ake so su su jama a kas hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Umar wanda yana cikin Sunan Tirmidhi kale yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da munci Allah su tabbata a gare shi yana cewa man jarra saubahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyama duk wanda ya ja tufarsa a kas saboda girman kai to Allah ba zai masa duban rahama ba a ranar tashi alkiyama faqalat ummu salama sai ummu salama tace fa kayfa yasna'an an-nisa'u bi zuyulihinna sai ummu salama tace to su ko mata ya za su yi da wusiya dogayen rigunan su ko hijabin su tunda a lokacin manzo Allah mata dogayen riguna da suke sa yana jan kas hijaban da suke sa ko malilfin da suke sawa yana jan kas sai suka ce to su mata ya za su yi sai manzo Allah ya ce yurkhina shibran yace to su ja shi dani guda faqalat idan tankashifu aqdamuna in suka ƙara dani daya akan idan sauri ummu salama tace to ai kawon su za su bayyana kale yace bayurkhinahu zira'an la yazidina alayhi to su ƙara zira'i ma'ana tsayin hannu kene zama to shine zai ja kasa to kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kenan hukuncin me yake da suna maza ne aka hana su su ja sutura sakas amma su matawa an ce su ja sutura sakas kuma manzo Allah ya nuna cewa abin da zai biyo baya shi zai dukake musulmi wannan sutura koda sun ja takas shi yasa an samu wata mata ta zo ta tambayi umma salma tace mata inni imra'atun utilu zaini tace ni mata ce wanda wutsiyar riga ta dogon riga ta ko malilibi na ko hijabi na yana jan kasa tace kuma wa amshi fil makanil qaziri kuma yana tayya a guri wanda akwai kazanta da datti faqalat ummu salama sai ummu salama tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce tunda ni na tambaye manzo Allah da nace in muka ja a kas to ai za mu zo huciya ta wajen najasa ya zami sai manzo Allah ce yutahhiruhu ma ba'adahu abin da yake bayan shi ma'ana kasar da za ta bi bayan ta shiga wannan najasar to za ta tarkake mata wannan dogon rigar ta ta da ta ja ta a kas ko hijabin nata ta sa da ta ja a kas ko jib dinta ko zanin ta kenan wannan ba zai hana ban ta zo yin sallah za ta yi sallah ta da shi wannan hadisi yana cikin Sunan Abi Dawud kuma wannan hadisi hatta Imam Malik ya kawo shi a cikin Muwatta hadisi mai lamba 49 to abin da zai ba mu mamaki yan uwa yanzu in ka dauka kaga mun kawo hadisi a Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i manzo Allah ya ce duk abin da yake kasa da idan sawu na wando to manzo Allah ya ce yana wuta to amma zaka ga wani in aka ganshi ya dangale wando sai kaga ana mai isgidanci da ba'a a ce ko ya sa wandan kane shi ko yana so tsallake wuta to wannan isgidanci ne da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko mu sani malaman musulunci sun yi ijma'i man istahza bi dini faqad kafara duk wanda ya isgilanci da addini ya kafarta wannan ijma'i ne na malaman musulunci gabaki daya kuma yana cikin nawaqidul islam ababan da suke warware musulunci mutun yayi mi kama wani isgilanci saboda ya siffanta da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka in baka sani ba kaga kuskure kai in kaga mutun yana abu ka tambaye shi haka mata za ka suna jin hijabin sa kas ko jib din sa kas sai kaga ana musu ba'a da isgilanci to kaji matan manzo Allah haka suke ummu salama ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wallahi mi hatara yin isgilanci da sunnan manzo Allah yana hudda ka daga musulunci kuma wannan ijma'i ne na malamai da haka kenan abinda manzo Allah ya koya mana mun saba maza da aka ce su su dage wandan su to su takawa suke su kuma mata da aka ce su saki su kuma suke dagiya kaga kenan an juyi to da haka ya kamata mu zama to masu bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin sutura mu haka yana daga cikin ladabban sanya kaya shine adamu lubsi siyabir raqiqa wa dayyika kenan ba a so namiji ko mace su sanya kaya wanda suke sarasara ko matsatsin kaya mutane da sun dauka wai mata ne kada aka haramta musu sa kayan da zai matsi su ko sara kayan da yake sarasara ne har maza ma duka ya kumsa sai dai su mata dake al'auran mace tafi tsanani akan namiji ne amma shi kanshi namijin da zai zo sanya kayan da za su matsi shi har al'aurar shi ta bayyana ko ya sanya kaya wanda suke sarasara da za a ringa ganin al'aurar shi to wannan kaga shi ma ya aikata laifi babba hadisi ne wanda na Abi Huraira yana cikin sahih Muslim wanda manzo Allah yake ba mu labari cewa sinfani min ahlin nari lam arahuma yace qaumun ma'ahum siyadun ka aznabil baqari yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ranshin aljanna ana yi shi ne tun daga tafiyar shekara 500 wanda hadisin ya zo a cikin muwatta ta Imam Malik hadisi mai lamba 2656 wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa warihuha yujadu min masirati 500 sana kamshin aljanna ana yin shi ne tun daga tafiyar shekara 500 to manzo Allah ce kasiyatun ariyatun basajin kanshin aljanna shi kuma kaji kanshin aljanna tun daga tazarar ta yi shekara 500 ake yi manzo Allah a cike yace akwai wasu nau'ukan mutane guda biyu ban gansu ba saboda ba yi su ba a lokacin sa ba yace akwai mutane suna rike da bulaloli kamar wutsiya shanu suna gishin mutane da wannan bulalolin malume suka ce na abinda ake nihi shine ana nufin waɗanda za su ringa zaluntar mutane ko suna bugan su ba tare da haƙi ba ya hada da mutanen da za su ringa tare mutane ko a daji ko a cikin gari kamar irin wannan kidnappers ko ɗan bandits su kawo mutane suna kishin su akan waya an ba su kuɗin fansa kaga wannan ya shiga ciki haka masu amfani da iko ko mulki su ringa zaluntar mutane to duka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan sakamakon su tani in ba su tuba ba he matan da suke sanya kaya amma a tsarara suke ta yaya sun sanya kayan amma sarasara ne sun sanya kayan ya mutu jikin su ko kuma kayan bai rihe jikin su ba duka da ake bukata ba dan haka wannan nasiha ce zuwa ga musamman ƴan uwa mata da suke sanya kaya kaga mace ta sanya kaya amma ariya don haka manzo Allah ce kaya ne amma kuma mi sarasara ne kaya ne amma mi sun mutu jikin ta ko kuma kaya ne amma ba su rihe ba jikin ta ba to wannan manzo Allah ce irin wannan matan ko kanshin aljanna ba za su ji ba musamman mu kuma zaka ga mata irin wannan shiga an fi yawan yin ta a irin bukukuwa na army da suna da irin zuwa lakon da irin sauran wa'annan ababen kin ya kamata mu nisanta mace ta sanya hijabi ta sirrace jikin ta dole ne wajibi ne kuma sanya hijabi bai takaita ba cewa har za a je makaranta kadai ba in za a je biki dole a sa hijabi saboda akwai wanda shi ne yake rudar su ce to ai dan biki ne rana ɗaya ne ba laifi bane ba to babu togaciya kuma kina iya mutuwa a wannan yanayin kuma hijabin an ce a sa shi ne dan ki sirrace jikinki in zaki je biki babu maza ne wanda za su ganki wanda ba muharraman ki ba kenan wannan dole ne da haka kenan ƴan uwa mata sai su kiyaye haka kuma manzo Allah ya hana namiji ya ringa kokoyen mata a wajen sutura su ma mata an hana su ringa kokoyen maza a sutura yanzu kaga akwai matan da zaka ga mace ta sa wai jallabiyar mu ta maza hada hirami gani suke burgiya ce to kaga wannan Allah ya tsine musu albarka ko namiji ya shiga mata hadin ka ma kaya irin na mata ko atamwa da sauran su manzo Allah hadisin Abdullah dan Abbas yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almutashabbihina minar rijali bin nisa walmutashabbihati minan nisa bir rijal manzo Allah ya la'anci mazan da suke kokoyen mata da matan da suke kokoyen maza malami suka ce hada a magana ne ya hada a tafiya ne ya hada a sutura ne musamman sutura wadda take banci maza zalla mace ta sanya irin wannan to ta shiga ko kuma namiji ya sanya irin sutura da mata zalla suke sanyawa wannan shi ma ya shiga ciki haka kuma yana daga cikin ladabban sanya kaya maza an haramta musu sanya alhariri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace hurrima libasul hariri wazahabi ala zukuri ummati wa uhilla li inasi hadisin Abu Musa al-Ash'ari yana cikin Tirmidhi manzo Allah ce Allah ya haramtawa mazan al'umma ta sanya tufar alharir da kuma amfani da zinariya a cikin tufa kuma daga ce ƴan uwa idan mutum yazo zai cire kaya akwai addad da manzo Allah koya mana shine mutum zai ce bismillah saboda hadisi ya tabbata manzo Allah ce satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhum al khala'a an yaqula bismillah kenan ana so yayin da mutum zai cire kaya ce bismillah saboda manzo Allah ce sitra hijabun dake tsakanin idanun aljannu da al'auran ɗan adam shine lokacin da ɗayan su zai cire kaya ya ce bismillah kenan da ka ce bismillah sai Allah ya sanya shamaki tsakanin ka da ni shedanu ba za su ga al'auranka ba saboda Allah ya tabbata mana alqur'ani cewa innahu yarakum wa qabilu min haythu la tarawna ma cikin suratul araf ayat 27 shi iblis da shi da jama'arsa suna ganin ku ta inda baka ganin su kenan me zai shiga tsakaninku in ka zo ka cire kaya sai ka ce bismillah sai Allah ya shiga tsakaninka da su wannan a takaice kenan insha Allah wa anan zamu tsaya fata abinda muka fada ne daidai Allah ya sami tare da lada kuskure ta tabbar hashi kuma Allah ya fahimta wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh